خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادوا أولنا مجلسين فسر القرآن من جلما أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي اندمي إسلامي ترس أنا قلم ميدوغرين يومنا تقوس قوات رمضان شكرا دبو لينا للي هدود أربعين لآية بان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وانليداتي لتلاتين لآية قوات هدو ليه قوات يو ليه قوات بير شكرا دبو بيو لأشرن ألساكم بطوري ثم نركم الله سبحانه وتعالى إيمانة توفيكم. Kamun mu shiga karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Daga cikin tambayoyi da aka rubuta akwai tambayoyi da suka shafi wato al'adar mata. Mata da yawa sun yi tambayoyi, to galibi abin da ya shafi al'adar mata yana buƙatar ƙarin bayani, a dunkule suke yi, yana buƙatar ƙarin bayani kafin a iya ba da amsa. Haka nan akwai abubuwan da suka shafi zamantakewa, matsaloli na ma'aurata, mata suna koki akan irin yadda mazajensu ba sa ba su haƙƙinsu. To irin waɗannan matsaloli akwai buƙatar sai an ji dukkanin bangarori guda biyu, zai wahala a amsa irin wannan a zaman, saboda aka sisi haƙuri idan ba mu iya mun ba da amsa akan wannan ba, don bai dace a ba da amsa akan abin da yake babu cikakken tasawuri ba. Daga cikin tambayoyi da aka yi akwai mutum ne yake cewa yana kwance kafin magariba, sai wani ya shigo ɗaki ya ce an kira sallah, sai da ya tashi ya sha ruwa. A ta lokacin ba a kira sallah ba, sai bayan wannan aka kira sallah, amma ko minti ɗaya bai kai ba, shi yanzu ya sha ruwa ne kafin faɗuwar rana ko bayan faɗuwar rana. Indi ka bayan ka sha ruwa ko minti ɗaya bai yi ba aka kira sallah, wannan na nuna cewa shi wannan da yace maka tun farko an kira sallah ma na yaji wani kiran sallah ne, tunda ana samu bambanci tsakanin minti ɗaya ko biyu tsakanin masu kiran sallah. Saboda haka azuminka na nan babu matsala insha Allah. Wannan yake cewa wato miji mace ce take tambaya mijinta baya sallah, idan ta yi masa nasiha ya sallah sai ya kama ta da fada su ta rigima akan wannan. Saboda haka malam mai matsayin zamana tare da shi, ga kuma akwai yara a tsakaninmu, babu shakka sallah shine bambanci, sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah ya ce faman taraka faqad kafara, duk wanda ya bar sallah ya kafarta. Indai har musulmi baya sallah, to babu alkhairi tare da shi. Ko da ya yarda da wajibcin sallah baya sallah, to da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi kafiri ne. Indai ya yarda da sallah me yana ki sallah, sallah minti nawa zai dauke, zai za ta dauke alwala, kama daga kama ruwa da alwala har a zo ai sallah, din minti nawa ne. Amma mutum zai kwanta ya yi baccin awa biyar, awa shida, awa bakwai, ya hiran awa biyar, awa shida, awa bakwai, ya abubuwa da dama na duniya na rayuwa ba jin komai, amma sallah gaba ɗaya guda biyar din asubahi, azhar, al'asr, maghriba, isha'i, duk mintin nawa za a yi. Amma wannan mutum ya zama da lafiyarsa cikin hankalinsa da koshin lafiya, yace ba zai yi ba. In ga akwai alamar tambaya kan imaninsa, akwai alamar tambaya, to shi yasa manzon Allah yace ya kafirta. Kuma da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa ya kafirta, ko da ya yarda cewa wajibi ne tunda baya yi, barinsa gaba ɗaya ya nuna cewa bai yarda da abin ba ne. To ki ci gaba da yi masa nasiha, kuma in zai yi ki sa wasu iyayensa ko abokansa ko wasu malumansa su yi masa nasiha tsakani da Allah ta jan hankalinsa idan ya gyara fa lillahi alhamd amma idan bai gyara ba a ci gaba da zama ko kuma yake ci gaba da zama da irin wannan mutumin gaskiya ba za a bada nasiha ba babu wanda yana zai soki da alkhairi yace da kike ci gaba da zama da irin wannan mutumin da ke samsan baya sallah domin don wannan ba nasiha bace ba mamaki kamar da kwanaki muka yi bayani saboda irin tsabe-tsabe da suka yi yawa a gari wasu suna tsafi ne da rashin sallah bukwayen su ne suke fara musu kada kai sallah kwata-kwata ko da kai kada ka sallaci wasu salloli ba mamaki ya zamana ko tsafi yake Allahu alam zato miki ba mamaki don don ba haka ba dan me mutum ba zai sallah ba dan me kuma ya yarda shi musulmi ne dan me ba zai sallah ba saboda haka ku alama tambaya ke da ki ci gaba kai masa nasiha kuma ki masa addu'a kuma ki sa wasu kuma malamai ko iyaye ai masa nasiha in ya gyara fa lillahi hamdi idan bai gyara ba to gaskiya ba za a baki shawara ki ci gaba da zama da mutumin da baya sallah ba kuma yara da ke tsakaninku Allah ne ya halicce su kuma insha Allah idan kin kyautata aniyarki Allah zai kare su insha Allah wannan ke cewa ya bar wato ya sha azumi guda biyar a cikin azumin da ya gabata bai samu yara ba ba har azumin bana ya shigo yanzu ya zai yi idan mutum ya sha azumi bai samu ya biya ba har wani azumin ya shigo in yana da uzuri ba shikenan azumin bana idan ya wuce sai ya rama misali azumin bara kamar yadda ya nuna a nan ya sha kwana biyar bai samu ya rama ba har wani azumin shigo saboda mantuwa ko saboda rashin lafiya wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi uzuri ya sa baka samu ka biya ba to wannan ba zai zama mutum laifi ba azumin da muke ciki a yau na bana Allah ya sa ka wuce lafiya sai ka rama ba mu komai a kanka saboda uzuri ne fattakullahu mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma in ya zama na akwai ganganci da sakaci ka samu dama da zaka rama kwana biyar din nan kana wajen wata goma sha ɗaya da lafiyar ka ba tafiya kai ba kana nan zaune a gari baka biya ba har azumin bana ya shigo to zaka yi azumin bana idan ya wuce zaka rama kwana biyar ko mafi yawan malamai suka ce zaka ciyar da wato zaka ciyar da miskini daya akan kowace rana wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai kuma sun kafa hujja da athar na wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai sakaci kuma akwai zunubi akan wannan din sai ka nemi gafara daga gurin Allah subhanahu wataala kai laifi Allah ya fa iddatu min ayamin ukhra Allah ya baka dama tsawon shekara nan baka biya ba kwana biyar kacal to har azumin ya shigo to akwai sakaci kuma kai zunubi ka jinkita haƙƙin Allah subhanahu wataala sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka nemi gafara daga gurin Allah sannan kuma sai ka ciyar da miskinai guda biyar akan kowace rana miskini daya bisa ga ra'ayi mafi yawan malamai sai wannan ke tambaya matashi yaushe ne in ya kai shekara nawa azumi zai wajaba a kansa akwai alamu na balaga da malamai suka ambata akwai wato mafarki idan matashi kuma tashiya suka yi mafarki to wannan ya nuna cewa sun balaga haka nan idan gashi ya fito a gabansu kai gashi wanda yake haka mai kauri ba gashi mai laushi ba gashin mai laushi ba alama ne na balaga ba ba alama ce na balaga ba amma gashi mai kauri idan ya fito wa yaro a gabansa ko yarinya to wannan alama ne cewa yarinya ta balaga yaro ya balaga wace hukuncin shari'a sun hau kansa ko kuma dangane da mace idan mace ta jininta na al'ada ya zo mata yarinya ce jininta ya zo mata to wannan alama kenan na balaga wace hukuncin shari'a sun hau kanta haka nan idan ta yi ciki wani sha'alin wato ba tare da jinin al'ada ba wasu mata sukan yi ciki to wannan ciki na nuna cewa ta balaga to duk hukunce-hukuncin shari'a ya hau a kanta to dangane da shekaru wasu malamai suka ce idan yaro ya kai shekara 15 wani shine ra'ayi mafi yawan malamai wato ya balaga hukunce-hukuncin shari'a sun hau kansa wasu malamai kamar a malikiya suka ce shekara 18 sai ya kai shekara 18 idan sauran alamun ba su bayyana ba za a yi la'akari da shekara ne idan sauran alamun ba su bayyana ba ba ga gashi ba misali dangane da mace kuma ba a yi mafarki ba wannan ya shafi ya mace da kuma yaro namiji fitan gashi da kuma mafarki idan ba a ga wannan ba sannan in mace bata ga al'adan ta ba ko bata yi ciki ba to a wannan yanayin shekara nawa za a yi la'akari da shi wasu malamai suka ce kuma shine ra'ayi mafi yawan malamai shekara kuma 15 wasu malikiya suka ce shekara kuma 18 to abin da ya fita ka tsantsan idan har yaro ya kai shekara kuma 15 to ya fara yin azumi ko da sauran alamu ba su bayyana a gare shi ba saboda wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai dan ya fita daga cikin kokonto wannan yana cewa wadanne addu'o'i ne ya kamata mu yi a lokacin da muke cikin wannan jarrabawa wannan annoba da muke ciki duk wata addu'a da mutum zai yi dan neman kariya daga gurin Allah subhanahu wataala zai iya yi musamman wajen yawan karanta alqur'ani kuma ayi tawassuli da karatun alqur'ani a roki Allah subhanahu wataala banda wannan akwai surori da ake neman kariya daga gurin Allah irin su suratul ikhlas da falaki da nasi da ayatul kursi ayawaita wannan kuma wajen ayoyi irin su irin fadin Allah subhanahu wataala addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yawaita irin wannan addu'a da kuma azkarna safi da malaice azkarna neman kariya wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar irin su bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim ayawaita wannan irin su hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk wadannan addu'o'i na neman kariya ana so a yawaita su musamman kuma addu'a wato ta neman kariya daga cututtuka munana kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا الله إني مسألك دغ برص دا تشوتر حوكا دا كترتا دوكما مونانن تشوتتكا مونانن تشوتتكا وانا الدعاء تي غمان ميا تا شافي دوك وتا مونا تشوتا وانا كورونا فايروس دا اكي تشيكي ايتا ما زا ادوكي تا متساي مونا تشوتا كما تشوتا تي مي هتصري سبودا هكا انا سو ايويتا wannan addu'a bayan addu'a da za a yi babba daga ciki ayawaita istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a tuba zuwa ga Allah a gyara halaye bayan addu'a gyara halin nan yana da muhimmanci an sha bayanin cewa ba mamaki Allah ta'ala ya jarrabi duniya da wannan annoba kila saboda zunubai sun yawa an saki hanyar Allah subhanahu wataala amma abun mamaki duk da irin fadakarwa da ake malama suna yi mutane su tuba su gyara halayensu amma mutane ba su bar zalunci ba ba su bar cuta ba in dai ba mu gyarawa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan ba za mu gyara ba to Allah sai ya kyale mu da wannan halin da muke ciki Allah dai ya kiyaye jiya nan Malam Abubakar Malam Ramma wanda yake jama'a baki yake ba mu labari wato wajen sai da shinkafa irin shinkafan da nazam wato zabar mari da ake kawowa an kawo ana zuwa wa cikin buhu wato keji 50 haka a rubuce a cikin buhu keji 50 haka a rubuce a cikin buhu amma hakikanin abinda buhun yake dokawa bai wuce keji 40 ba suka ce kilogram 50 ne haka a rubuce amma ainihin bai wuce kilogram 40 ba to shi wanda yake zubawa ya dauki shinkafan yana zubawa ya sa abin da ke ba daidai ba har yana cewa ai ko dan wannan abin da muke sai Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i ya sa abin da ke ba daidai ba kuma yana yi kuma yana fada da bakinsa ko dan wannan abin da muke yi na zalunci sai Allah ya jarrabe mu da cuta amma kuma ba zai daina ba ya san ba daidai ba yana yi kuma yana fada kuma ya san hatsarin abu amma ba zai daidai ba wanda malam Abubakar akan idon sa aka yi wannan to ire-iren wannan suna da yawa a gari wani a wannan yanayin yana zina wani a wannan yanayin yana luwadi wani a wannan yanayin ya duka ya kwanta akan dukiyar maraya a wannan yanayin wani yana zalunta matarsa to kuma mu ce Allah ya kawo mana sauki ina komiti da gwamnati ta sa na federal government na state government ba mamaki na raba abinci ne na abubuwa ne na saye magunguna ne na kula da mara lafiya ne ba mamaki su ma idan ka je ka bincike su yanzu irin barnar da suke sai ka kame kai ba mamaki tutaya Allah zai tausaya mana. Saboda haka mu yi addu'a amma kuma mu gyara halayenmu, mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara halayenmu. Mai tambaya ta gaba yake tambaya cewa bara ya sha azumi kwana 13 saboda yana shan maganin wato diabetes. Likita ne yake da shi ya sha kwana 13 da kuma azumi ya wuce ya so ya rama, da azumi ya wuce ya so ya rama, to amma likita yake da shi dole ya ci gaba da shan maganin kare yinki. To ganin likita ya faɗa masa haka sai bai jira ba sai ya ciyar, bai jira ya warke ba sai ya ciyar, aje gashi ya samu sauki har azumin bana ya fara yana yi. Shin yanzu wancin ciyarwa da yana kwana 13 akan kwanaki 13 da ya sha ya wadatar koko zai biya azumin da ya sha? Shi wato abin da ke wajibi akan mutum azumi, irin mutum bai iya ya azumi ba ya sha azumi wasu kwanaki saboda larura ta rashin lafiya, idan azumi ya wuce abin da ke wajibi a kansa shi ne wato ya biya. Ba zai kai ga ciyarwa ba sai fa idan likitoci suka faɗa masa ana sa ran ba zai warke ba, almaradul muzmi, ana sa ran ba zai warke ba. Amma in ji akwai yiwuwar akwai fatar mutum zai warke sai ya jira ko da shekara ɗaya ne ko biyu ko uku ran da ya samu sauki sai ya rama. Ba a fi ga ciyarwa sai idan aka samu zaton cewa ba za a warke ba. Saboda haka kai a matsayin da ka ciyar likita bai ce da kai ba za ka warke ba. Likita abin da ya ce da kai shi ne ba a so a yanke wa shan maganin sai ka yi sauri ka ji ka ciyar. Saboda haka lokacin ciyarwa bai yi ba tukuna ka ciyar. Shawarar da zan baka shi ne tunda ka samu lafiya in wani azumi ya wuce sai ka rama kwanaki 13 da ka sha kuma ka ciyar a madadinsu domin ka ciyar lokacin ciyarwa bai yi ba. Kuma ka tashi rama wannan ba dole sai ka yi su a jere ba. Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra, kowane wata za ka yi azumi guda biyu ko uku, kowane sati za ka yi azumi ɗaya, a wata ka yi azumi guda hudu, sai ka rama cikin wata hudu ko biyar ko shida an baka wannan dama, ba dole sai ka yi su a jere ba. To wannan ya fi zama lafiya, in azumi Allah ya sa azumi ya wuce lafiya sai ka rama waɗannan kwanaki 13 da ka sha kuma ka ciyar a madadinsu. Mai tambaya ta gaba yake tambaya yake cewa shin fitar jini daga bakin mai azumi yana bata azumi? Wannan baya bata azumi. Idan jini ya fito maka sai ka tofa ka wanke bakinka azuminka lafiya. Mai tambaya ta gaba yake tambaya menene bambanci tsakanin addu'o'i da ana kirga su da wanda ba a kirga su? Ibada, addu'a ibada ce, zikiri ibada ne. Duk abin da za ka yi sau biyu ko sau uku abin da ya shafi zikiri misali za ka yi sa adadi ne idan nassi ya zo akan wannan. Akwai azkar da suka zo waɗanda ake yin su a wasu halaye a wasu lokuta a wasu gurare wanda shari'a ta ce a yi su da adadi guda uku za a yi ko bakwai za a yi ko 33 irin su subhanallah walhamdulillah irin su Allahu akbar. Akwai wanda ake guda bakwai irin su hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim, guda bakwai ake yi na safe. Sannan akwai abubuwan da ake guda uku irin su astaghfirullah astaghfirullah bayan sallah. To duk wani zikiri da shari'a ta ambaci ga irin adadin da zaka sai mutum yayi adadin da shari'a ta ce sai ya tsaya. Kuma duk wani zikiri ko wata addu'a wadda shari'a bata sa iyaka ba kai abin da ya sawwaka. Dama shi zikiri abin da ake so yawaitawa, zikrullah zikran katira, ka tayi abin da zaka iya yi. To sai dai wajen addu'a idan mutum zai roki Allah subhanahu wataala yana daga cikin ladabin addu'a mutum ya maimaita sau uku da abin da zaka roka ka roka sau uku. Wannan mustahabbi ne, yana daga cikin ladabin addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana maimaita wannan addu'a sau uku. Misali Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli, yafi akan ka ce Allahumma ghfirli ga tsaya. Ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna, yafi ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna ka tsaya. Saboda haka in zaka yi addu'a kana roƙon Allah wata bukata ana son mustahabi ne kamar mai ta sa uku amma zikiri zikirin da yake shari'a ta sa masa adadi guda uku ko bakwai ko 30 da wani abu ko sama da haka sai kai iya adadin da shari'a tace sai ka tsaya kuma zikiri wanda yake shari'a bata sa masa iyaka ba kai iya iya waka domin abin da ake so shine wato yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai mai tambaya ta karshe yake tambaya yake cewa mahaifinmu ya rasu ya bar dukiya naira miliyan 3 shin akwai zakka a ciki idan shekara ta zagayo abu na farko za a duba shin mahaifinku ya fitar da zakar wannan dukiya ko bai fitar ba idan miliyan 3 nan wato sun yi shekara daya gurin mahaifinku sai bai fitar da zakka ba ya rasu to wannan zakkar ta zama to bashi akan mahaifinku sai ku fitar to amma mahaifinku ya fitar da zakka babu bashin zakka akan sa tukuna ya rasu ya bar naira miliyan 3 to sai a duba idan ba ku da halin raba wannan dukiyar misali ana rigima akan dukiyar ko dukiyar mai yana gunun wani bai bayar ba ba alama zai bayar nan kusa ma'ana babu yiwuwar ko kuna so a raba wannan kudin ba zai yiwu ba saboda ana rigima ko ana kotu akwai wata matsala ta wannan babu zakka akan to yin zamana dukiyar akwai dama a raba mahaifi ne ya rasu kuna daman ku raba a raba gado amma sai ku kyale ku raba ba babu da ya hana ba wata matsala ba wani rikici ba kotu aka je ba kuna da damar wato raba wannan gado ba ku yi ba to sai mu duba in dai kowa abin da zai samu ya kai nisabi kuma dukiyar ta yi shekara ko da ba a raba ba kowa sai ya fitar da zakka a iya rabansa a fahimci maganar idan kuna da damar raba wannan kudin kowa kuma kowa nasibinsa ko wasu daga cikin magadan in dai akwai wanda nasibinsa rabansa ya kai nisabi nisabi shine misali kamar miliyan 1 naira 700,000 da wani abu misali daga cikin magada akwai wanda yake rabansa ya kai haka kuma idan dukiyar ta yi shekara sai ya fitar da zakka domin akwai damar a raba wannan dukiyar ku ne kuka ki an samu tamamul milki to idan ya zamana to raban da ake da shi kowa ya samu rabansa bai kai nisabi ba idan dukiyar ta yi shekara sai kowa ya duba banda wannan dukiyar yana da wani kudi a gefe daban misali wani a cikin miliyan 3 nan rabansa naira 500,000 na gado rabansa kuma dukiyar ta yi shekara kuma akwai damar a raba amma ba a raba ba kuma a gefe yana da miliyan 150,000 ita ma ta yi shekara ga naira 500,000 a cikin gado duk gadon ya yi shekara kaga sai lissafa miliyan 1,500,000 da naira 500,000 idan ahada ya kai naira miliyan 2 kaga yayi me ya kai nisabi sai ya fitar da zakka duk da cewa naira 500,000 bai shiga hannunsa ba amma me dan akwai damar a raba ku ne kuka ki ku raba kuma an samu tamamul milki to amma yin zamana daga cikin magada wanda yake rabansa naira 500,000 ne a cikin miliyan 3 nan bai da wani kudi a gefe wanda ya kai nisabi koko ya kai nisabi amma bai yi shekara ba misali gadonsa naira 500,000 a cikin naira miliyan 3 nan a gefe yana da miliyan 1,500,000 amma dududu abinda suka bai wuce wata uku ba ya samu naira miliyan 1,500,000 wata uku ne kacal amma na gado 500,000 din nan ya yi shekara saboda haka an samu nisabi amma bai yi shekara ba saboda haka ba zai fitar da zakka ba wannan shine a takaice idan babu damar a raba wannan dukiyar saboda wasu matsaloli ba maganar zakka ciki idan ba a samu tamamul milki ba idan akwai damar a raba wannan zakka wannan gado amma ku ne kuka ki sai a duba wanda yake rabansa a cikin wannan gado ya kai nisabi idan dukiyar ta yi shekara sai ya fitar da zakka koko duk rabansa bai kai nisabi ba amma yana da wani kudin a gefe wanda shi ma ya yi shekara wancan kudin da wannan kudin rabansa na gado idan ya hada ya kai nisabi kuma sun yi shekara sai ya fitar da zakka wallahu a'lamu shine a takaice domin kullum zakka abin da ake dubawa ana duba bangaren miskinai kai kuma ana duba duke dake hannunka shin kana da cikakken iko a kansa ko baka da cikakken iko to shi yasa bashi ma idan yana gun wani kusa malamai suka ce ba za ka fitar da zakkan wannan bashin ba sai ran da kudin ya shiga hannunka ko yi shekara 5 ko 6 zaka fitar da zakka shekara 1 dan me dan ba a samu tamamin mulki ba baka da cikakken iko akai wannan shine wallahu alam sai kuma darasi da zamu ambata a yau dangane da wannan annoba jarrabawa da muka shiga ciki shine abin da zamu fahimta cikin wannan jarrabawa da muka shiga ciki wato irin yadda Allah ta'ala yake hakuri da bayansa dukkaninmu masu zunubi ne ba wanda baya zunubi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun kowanne dan adam mai zunubi ne mai laifi ne amma mafi alkhairin masu zunubi shine wanda yake su ne wadanda idan suka yi laifi nan take suna tuba suna gyara hanayen su koma ga Allah subhanahu wata'ala saboda kowa mai laifi ne wani yayi cuta wani ya saba alƙawari wani yayi ƙarya wani yayi annamimanci wani yayi gulma wani ya bar sallah wani ya bar azumi wani ya zalunci kowa da irin zurbin da yake wani kuma abin da yake wannan ana ma shiga haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a hada Allah da wani wajen bauta aiwa Allah shirka babban laifi kenan duk wannan ana yi to amma duk da Allah ta'ala yana hakuri da mu inda saboda zunuban da muke Allah ta'ala yana kawo mana masifu da babu kowa a ban kasa walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmi ma taraka ala dhahriha min dabba Allah subhanahu wata'ala inda wato zai kama mutane da laifin su duk wanda yayi laifi Allah ya kawo masa azaba a halakar da shi duk wanda yayi laifi a hukunta shi duk wanda yayi laifi a hukunta shi da Allah bai bar kowa da dabba ɗaya a bankasa ba da an halakar da kowa da kowa da yanzu duniyar ma ta tashi amma Allah ta yana jinkitawa zuwa ranar tashin alkiyama wannan yana da rahmar Allah cikin jinkirin nan wani ya tuba ya gyara idan mutum yana laifi za a halakar da shi kaga me ya halaka ya shiga azabar Allah subhanahu wataala amma idan mutum yayi laifi Allah ya jinkirta masa ba mamaki ya tuba ya gyara ya samu rahmar Allah subhanahu wataala yana daga cikin rahmar Allah Allah ta'ala yana hakuri da mu yana tausaya mana ba duk sanda muka yi laifi ba Allah ta'ala yake mana hukuba amma gashi Allah ya jarrabe mu da wannan annoba wannan cuta wannan kwayar cutar da ba a ganta da ido sai da na'ura amma duniya ta rikice gaba daya komai ya tsaya kasuwanci ya tsaya harkokin mulki sun tsaya harkokin addini sun tsaya zamantakewa komai ya canza kowa ya rasa ina zai sa kansa dan karamin darasi ne karamar aya ce Allah ta'ala ya nuna mana to ya kamata mu fahimci cewa hakurin da Allah yake mana baya misaltuwa saboda haka kowa ya tuba zuwa ga Allah ya gyara a halayensa to Allah ya sa mu ci wannan jarrabawa kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki ya kawo mana dauki ya tausaya mana ba dan halin mu ba yaye mana wannan bala'i jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 135 yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 136 fadin Allah subhanahu wata'ala fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون
الله تعالى يكي سيوا فانتقمنا منهم سيمك يمس عذابا فأغرقناهم مكا wato halakar da su muka nutsar da su nutsar da su muka halakar da su fil yammi a cikin wato teku bi annahum kazzabu bi ayatina saboda su sun ƙaryata wato ayoyin mu wa kanu anha ghafilina sun kasance wato gafalallu ga ayoyin mu a cikin ayoyin da sun gabata Allah ta'ala ya ba mu labarin irin yadda wato ya saukar wa mutanen fir'auna ayoyi iri-iri ayoyi na wato jini da kwarkwata da kuadi da fara Allah ta'ala ya nuna musu abubuwa da dama suka cutu da yawa suka sha azaba to shine suka ce wa annabi Musa alaihi salam ya kai Musa ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan bala'i da muka shiga ciki abubuwa na ayoyi na azaba da Allah ya saukar mana roki Allah Allah yaye mana idan Allah yaye mana za mu imani da kai to suka yi wannan alƙawarin da Allah ta'ala ya yaye musu azabar da Allah ya saukar musu zuwa wani lokacin da Allah ya daibe musu sai suka warware alƙawari suka ci gaba da kafirci basu imani da annabi Musa alaihi salam ba basu koma ga tabarkin Allah ba to shine Allah ta'ala ya fantaqamna minhum muka wato yi musu azaba wasu malamai suka ce fa aradna intiqama minhum muka so mu yi musu azaba da muka so mu yi musu azaba fa aghraqnahum sai muka halakar da su fil yammi a cikin teku muka so mu yi musu azaba sai muka halakar da su a cikin teku Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mabiyansa ne a cikin teku malamai suka ce shine al-bahrul ahmar red sea bahr maliya anan ne Allah ta'ala ya halakar da fir'auna wato da mutanansa dan me Allah ya halakar da su bi annahum kazzabu bi ayatina saboda su sun ƙaryata ayoyin Allah annabi Musa alaihi salam ya kawo musu ayoyi daban-daban kuma sun yi alƙawarin za su yi imani amma ƙarshe suka ƙaryata ayoyin Allah gaba ɗaya babu aya ɗaya da suka yi imani da ita wa kanu anha ghafilina kuma sun kasance gafalallu wato masu rafkanuwa dangane da ayoyin Allah suka manta da ayoyin Allah suka rabu da ayoyin Allah baya ma kansu suka manta baya ma kansu Allah ya musu kaza baya kansu Allah ya musu kaza baya kansu Allah ya musu kaza saboda kafircin su suka manta da komai da komai dan haka sai Allah ta'ala wato ya halakar da su bayan Allah ta'ala ya saurara musu Allah ta'ala ya yi hakuri da su aka yi ta bin su amma ƙarshe saboda abin nasu ya wuce iyaka Allah ta'ala ya halakar da su sai bayan Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mabiyansa sai Allah ta'ala yake cewa wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa awrasna sai muka gadar da alqauma mutanen da alladhina kanu wadanda suka kasance yustad'afuna ana rauna nasu masharik al-ardi muka gadar musu gabashin kasa wa magharibaha da kuma yammacin kasa allati barakna fiha kasar da muka yi mata albarka a ciki kasa wadda muka sa mata albarka a ciki wa tammat kalimatu rabbika alhusna sai kalmar ubangijinka mafi kyawu ta cika ta kammala ala bani isra'ila akan banu isra'ila bima sabaru saboda irin hakurin da suka yi wa dammarna muka halakar da ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu abanda fir'auna da mutanansa sun kasance suna aikatawa wa ma kanu ya'rishuna kuma muka halakar da irin manya-manyan gine-gine da suke yi to Allah ta'ala ya nuna mana ya halakar da fir'auna da mutanansa sai kuma yake ba mu labarin irin yadda ya tsirar da annabi Musa da mutanansa bunu isra'ila da kuma irin baiwa da Allah ta'ala ya yi musu wa awrasna alqauma sai muka gadar wa mutane alladhina wadanna yustad'afuna wanda ake raunana su wadannan mutane sune bunu isra'ila kamar da Allah ta'ala yake cewa wata aya kadhalika wa awrasnaha bani isra'ila Allah ya gadar da wato kasa ga wato banu isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salam Allah ya kwace mulkin fir'auna ya ba su matsayin fir'auna Allah ya ba su ya baiwa banu isra'ila mutanen annabi wato Musa alaihi salam alladhina kanu yustad'afun wadanda sun kasance ana raurana su fir'auna ya bautar da su yana gallaza musu azaba yana kashe yaransu yana raya matansu baya sakin su suna sa su suna yi musu hidima suna wahal da su irin abin da sun ga damar abin da ya ga damar Fir'auna da mutanansa suna yi musu to shine Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna ya daukaka su masharikal ardi wa magharibaha masharikal ardi wato gabashin kasa ma'ana bangarori na gabas na kasa wace kasa ake nufi wasu malamai suka ce kasar Misra da Sham wasu malamai suka ce kasar Sham ake nufi wa magharibaha da kuma yammacin kasar wato Sham wasu malamai suka ce masharikal ardi abin nufi ma'ana gabashin kasa shine kasar Sham Allah ya ba su kasar Sham wajajin su Palestine da Syria da Lebanon wa magharibaha kuma ma'ana yammacin kasa ana nufi ma'ana kasar Misra kasar Fir'auna to bayan Allah ya halakar da Fir'auna Allah sai ya baiwa banu Isra'ila inda Fir'auna yake mulki a kasar Misra nan ma Allah ta'ala ya ba su ya zama karkashin banu Isra'ila sannan kuma Allah ya kara musu zuwa kasar Sham daman nan ne asalin su banu Isra'ila daga baya ne suka je Misra wasu malamai suka ce a'a masharikal ardi wa magharibaha duk kasar Sham ake nufi Allah ya ba su yankin da yake gabashin kasar Sham sannan kuma Allah ta'ala ya ba su yankuna waɗanda suke a yammacin kasar Sham domin bayan banu Isra'ila sun fita daga Misra suka bar Misra tarihi bai nuna cewa sun koma sun zauna a Misra ba dukkanin maganganu guda biyu malamai sun faɗa wasu malamai suka ce Allah ya gadar musu kasar Misra shine magharibaha sannan kuma Allah ya gadar musu kasar Sham shine masharikaha wasu malamai suka ce a'a masharikal ardi wa magharibaha duk kasar Sham ake nufi ma'ana Allah ya gadar musu Allah ya mallakar musu yankuna wanda suke yammacin wato kasar Sham Allah ta'ala ya mallakar musu yankuna waɗanda suke gabashin kasar Sham to wannan kasar da Allah ta'ala ya mallakar musu ya sa kasar ta zama tana karkashin su wace irin kasa ce to shine Allah ta'ala yake so allati barakna fiha kasa wadda muka sa mata wato albarka ta kasa ce kikkiawa idan aka yi noma tsiro mai kyau zai fita za a samu amfanin gona mai albarka ko masu yawa kuma Allah ta'ala ya albarkaci wannan kasa ana samu ya itatuwa iri-iri daban-daban kayan marmari iri-iri waɗanda ba a samu su a wasu gurare to duk wannan Allah ta'ala ya yi musu wannan ne sanadiyar imaninsu ga annabi Musa su banu Isra'ila kuma Allah ya halakar da wato maƙiyinsu ya ba su wannan matsayi kuma alƙawarin da annabi Musa alaihi salam ya yi musu tun farko ya tabbata lokacin da Fir'auna ya yi musu gargadi zai musu azaba to annabi Musa alaihi salam yake fada musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kada ku samu damuwa wannan kasa da Fir'auna yake mulki a kai domin sauran kasashe duk na Allah ne yake bada kasashen nan ga wanda ya so to shine Allah ya juya al'amari ya halakar da Fir'auna ga su sune suke da iko akan kasar da Fir'auna yake da iko akan ta alƙawarin Allah ya tabbata a gare su to shine Allah ta'ala ya ƙara da cewa wa tammat ta cika kalimatu rabbika kalmar ubangijinka alhusna wadda take mafi kyawu alhusna wato mu'annas ce ta alahsan ba kyakkyawa za a ce ba mana mafi kyawu kalmar ubangijinka mafi kyawu ta cika a kansu kalmar ubangiji ana shine alƙawarin da Allah ta'ala ya yi musu game da annabi Musa alaihi salam ya fada musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi game da ya fada musu inna arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin alƙawarin da Allah ta'ala ya yi cewa zai halakar da Fir'auna kuma zai ɗaukaka banu Isra'ila zai ɗaga su akan sauran mutane wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka mafi kyawu ta cika ma'ana kalma da ake nufi anan ma'ana shine zance magana ba wai kalma ɗaya ake nufi ba in huwa kalimatun huwa qa'iluha kamar da Allah ta'ala ya ce ma'ana zance ake nufi anan domin aka ce aka yi itlaqin kalma a larabci takan dauki ma'anan kalma ɗaya wuri sai akan ce kalma amma abin nufi shine mai jumla cikakken magana to abin nufi anan shine wa tammat kalimatu rabbikal husna zancen ubangijinka mafi kyawo wanda babu zancen da ya kai shi kyawo ya cika akan banu Isra'ila alƙawarin da Allah ta'ala ya wa banu Isra'ila Allah ya cika musu alƙawarin da ya yi musu anan Allah bai ambaci wani irin alƙawari Allah ta'ala ya yi musu ba amma a wata ayar Allah ta'ala ya ambaci irin alƙawarin da ya yi wa banu Isra'ila a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin. Muna so mu wato mu yi wa ni'ima wadanda aka wulakanta su aka kaskantar da su abin kasa su ne banu Isra'ila kenan. Wa naj'aluhum a'imma, za mu sanya su su zamanto shugabanni. Wa naj'aluhum alwarithina, kuma za mu mai da su su zamanto su ne wadanda za su gaji Fir'auna da mutanansa. To wannan shine alƙawarin da Allah ta'ala yayi, wannan shine zancen da Allah ta'ala yayi. To shine anan dunkule Allah ya kawo, kuma wannan Allah ya cika wannan alƙawarin nasa. Dama Allah ta'ala baya saba alƙawarinsa. Sai Allah ta'ala yake cewa bima sabaru, saboda irin hakurin da suka yi. Dan me Allah ta'ala ya musu wannan baiwa? Ya ba su mulkin kasar Sham da kasar Misra, ya cika musu alƙawarinsa. Dan me ya yi musu? Allah ya ce bima sabaru, saboda irin hakurin da suka yi. Sun yi hakuri da yawa tare da Fir'auna. Fir'auna yana gara musu azaba, yana gallaza musu azaba, yana karkashe su, amma duk da haka suka hakura, suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam, suka tabbata tare da Annabi Musa alaihi salam. Saboda wannan hakurin Allah ta'ala ya ba su nasara. Kuma kullum hakuri, nasara yana tare da hakuri. Babu yadda za a samu nasara Allah subhanahu wata'ala ba tare da an yi hakuri ba. Kuma an yi magana hakuri, ma'ana akwai jarrabawa kenan. Duk sanda mu'mini suka yi imani, Allah zai jarrabe su. Idan Allah ya jarrabe su, Allah yana so su yi hakuri. Idan suka yi hakuri, Allah ta'ala sai ya ba su nasara, ya ba su sa'a. Wa dammarna, muka halakar da ma kana yas'auna, muka halakar ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu, abinda fir'auna sun kasance suna aikatawa na kafirci da barna da mulki na zalunci, duk wanda Allah ya rusa wannan. Wa ma kanu ya'rishuna, kuma muka rusa abinda sun kasance suna ginawa na manya-manyan gidaje, sun gina benaye, gidaje dogaye, gidaje masu ƙarfi, gidaje na mulki, gidaje na isa da ƙasaita, suna ganin babu wanda ya isa ya taba waɗannan gidajen nasu. Amma Allah ta'ala ya rusa mulkinsa, ya rusa gidajen da ya gina shi da mutanensa. Na'am.
جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
نعم. Allah ta'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra, muka tsirar da bani isra'ila teku. Fa atau, sai suka zo ala qaumin, ga wasu mutane. Yaqufuna ala asnamin lahum, sun dukufa kan wasu gumakansu. Qalu, suka ce ya Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan, ka samar mana wani Allah, wani gunki. Kama lahum aliha, kamar yadda suke da alloli, suke da waɗannan gumaka. Qala, sai Annabi Musa ya ce innakum, lalle ku qaumun tajhaluna, mutane ne waɗanda kuke jahiltar al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin mu ci gaba da fassara wannan aya, ayar da ta gabata wajen faɗin Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna, wato kalmar ubangijinka mafi kyawu ta cika, ala bani isra'ila, kun banu isra'ila. Malamai suka ce Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka, wannan khitabi zance ne ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kuma hikima da ke cikin malamai suka ce Allah yana baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin irin yadda Fir'auna ya gallazawa mutanen annabi Musa azaba da irin da suka yi hakuri da kuma da irin yadda Allah ya musu alƙawari kuma a ƙarshe Allah ta'ala ya zo ya cika musu wannan alƙawari. To anan ishara ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wannan sura makkiya ce amma ka aka saukar da ita to ana lallashin manzon Allah ne ana masa ishara ne kamar yadda Allah ta'ala ya taimaki mutanen annabi Musa alaihi salam akan Fir'auna da mabiyansa to kai ma mutanen Makka suna gana muku azaba kai da wato mabiyanka kuna cikin halin kunci kuna cikin halin matsi to wannan halin ba zai dawoma ba to kuma Allah zai cika muku alƙawarinku kai da mabiyanka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba ku nasara zai ɗaukaka addinin musulunci. Malamai suka ce wannan shine hikimar da za a fahimta a cikin fadin Allah subhanahu wataala wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila. To sai Allah ta'ala yake cewa wajawazna bi bani isra'ila albahra sai muka wato tsallakar da bani isra'ila albahra teku. To Allah ta'ala haka yace a takeice amma bai ambaci ya akai aka tsallakar da su ba a wasu gurare a cikin alqur'ani a gurare da dama Allah ta'ala ya ambaci irin yadda ya tsallakar da wato annabi Musa da bani isra'ila ya taimake su ya hore musu suka tsallake teku suka wuce wato teku. Allah yana ba mu wannan labarin ne bayan ya gama da wato babin da yake magana akan alaka tsakanin Fir'auna da annabi Musa alaihi salam. To yanzu an halakar da Fir'auna to yanzu kuma Allah ta'ala zai ba mu labarin abin da ya fara abubuwan da suka fara faruwa tsakanin annabi Musa da su kansu bani Isra'ila. Da matsala ce tsakanin Fir'auna da annabi Musa da bani Isra'ila. To yanzu an gama da wannan an halakar da Fir'auna to yanzu kuma bayan an halakar da Fir'auna bani Isra'ila wace irin zama suka yi da annabi Musa alaihi salam sun ci gaba akan irin yadda ake so koko su ma sun fara samun matsala ko annabi Musa alaihi salam ya fara samun matsala da su wanda shine labarin da Allah ta'ala yake ba mu. Annabi Allah ta'ala ya fi da annabi Musa alaihi salam kafin lokacin da ya bar garin Misra ya gudu wa Fir'auna wato ya gudu ya bar Misra da kuma ya tserewa mutu Fir'auna da mutanansa. Fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un ku fita cikin dare kai da bayina idan ku bar garin Misra za a bi ku. Sannan kuma gari ya waye Fir'auna ya samu labarin annabi Musa alaihi salam shi da mutanansa sun riga sun bar garin Misra sai suka fita suka bi su suna bin su har suka kai matsayin da suna ganin annabi Musa da mutanansa shi kuma annabi Musa alaihi salam da mutanansa suna ganin Fir'auna. To shine Allah ta'ala yake bada labari falamma tara aljam'an kungiyan guda biyu sun ya zama suna kallon juna qala ashabu Musa inna lamudrakun to Fir'auna da mutanansa da tawagarsa sun yi shiri da makamansa to sai mabiyan annabi Musa alaihi salam suka tsorata suka ce inna lamudrakun fa an fara riske mu Fir'auna zai zo ya kama mu ya kashe mu. Sai annabi Musa alaihi salam ya kwantar da hankalinsa kala kalla inna ma'i ya rabbi sayahdin Allah zai kubutar da ni Fir'auna ba zai samu nasara a kaina ba. Fa auhayna ila Musa an yadrib bi asaka al-bahr sai Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam wahayi kadaki tekun da sandarka kamar da muka bayyana shine tekun bahar maliya al-bahr al-ahmar red sea fanfalaga fa kana kullu firqin qatawd al-azim sai ruwan ya fara rarrabuwa yana taruwa kamar dutse mai girma ruwan ne suke taruwa suke tashi sama suke taruwa suke haduwa guri guda gurare daban-daban sai mutanen annabi Musa alaihi salam suka samu hanyoyi tsakanin ruwan na suna wucewa ruwa ne amma sun taru sun tsaya guri guda ba sa motsawa kuma inda ruwan ya kau ya bar gurin kuma a bushe yake nan take wato guraren suka bushe kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha kadaki tekun da sandarka to nan take za ku samu hanya bushashe sannan kuma la takhafu darakan wala takhsha kar ka ji tsoron cewa Fir'auna zai riske ka sannan kuma kada ka ji cewa za ku nutsu za ku ruwan zai nutsar da ku za ku halaka cikin ruwan duk wannan Allah ta'ala ya fada wa annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya tsirar da su to da shine fir'auna da yaga annabi Musa alaihi salam sun bi ta wannan tekun yadda ki teku da sanda ruwa suka tattaru suka rarrabu aka samu hanyoyi kuma nan take hanyoyin su riga sun bushe kamar dama babu ruwa a gurin ikon Allah subhanahu wataala sai annabi Musa da mutanansa suka shiga suka wuce fir'auna yaga wannan yaga hanyoyi yaga hanya annabi Musa alaihi salam da mutanansa sun bi sun wuce shi ma da tawakkalsa suka zo suka shiga sai Allah ta'ala ya ce wa ruwa ya hade ruwa ya hade Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanansa to shine bayan wannan fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai annabi Musa da mutanansa suka zo suka wuce ta wasu mutane ya'kufuna ala asnamin lahum sun dukuba suna bauta wani gunki gumakansu qalu suka ce ya Musa ij'al lana ilahan mu ma ta samar mana wani gunki da zamu bauta masa kama lahum aliha kamar inda wadannan mutane suke bauta wa gumakansu qala annabi Musa yace innakum lalle ku kaumun tajhalu mutane ne jahilai ba ku san girman Allah ba ba ku san abin da ya kamata ba wannan ayar tana bukatar tsaya a yi wasu bayani akai to amma lokaci ba zai bada dama ba mun yi bayani akan fadin Allah wajawaza bani Isra'ila al-bahra amma sauran abin da ya shafi ayar yana bukatar a yi tambihi akai musamman abin da ya shafi wato shiga haƙƙin Allah subhanahu wataala kada ita Allah tauhidi za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta ayar mu yi bayani wanda ya dace da ayar abinda muka fara zama rijiya Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka madaukaka ka yaye mana wannan bala'i kuma mu zama lafiya wadanda suka kamu da wannan cuta ya Allah ka ba su lafiya اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك